This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da la'asariyar wannan rana ta Asabar 26 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Aisha Mu'azu ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na rana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Zahra da kanin labaran.
Da sanyin safiyar yau ne sojojin Isra'ila suka kaddamar da hare-hare akan wuraren soji a Iran, yayin da kafofin yada labarai na Iran suka bada rahoton cewa an ji karar fashewar wasu abubuwa a Tehran, babban birnin kasar. Jami'ai a Ukraine sun ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai a yau ya kashe mutane uku, ciki har da wani yaro. ‘Yan Najeriya da dama sun nuna kin amincewa da ƙudurin dokar da zai samar da runduna mai ɗauke da makamai ta hukumar kiyaye haɗura ta tarayya.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, za a ji abin da hukumomin kamfanin samar da wutar lantarki a Najeriya suka ce ya sabbaba matsalar rashin wutar lantarki da ake fama da shi a ƙasar, musamman ma a yankin arewacin ƙasar.
Kwanan nan tsakanin Shiroro transmission zuwa Kaduna an je an samu wani waje an vandalizing ɗin, ko kuma an lalata waɗannan turakun guda biyu, da me suka yi Allah kaɗai ya sani. Wuta ce mummuna da wuce take na da ƙarfin megawatt 330, amma haka mutanen nan suka je suka kayar da wannan.
Sannan masana al'amuran siyasa a nan Amurka sun ce har yanzu akwai darussan da ya dace 'yan jam'iyyar Republican da Democrats koyi da su a game da tuntuɓa da sabbin 'yan ƙasa masu zaɓe. Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan kamar kullum a rana irin ta yau Asabar, Baba Yakubu Miƙeri zai gabatar mana da shirin A Dawo Lafiya, inda shirin na wannan mako zai ɗora ne da ci gaban tattaunawa da mataimakin shugaban ƙungiyar masu motoci ta ƙasa NARTO, Alhaji Sani Idi Dan Fulani, akan zuwa kwasar ganimar mai a yayin da aka samu haɗarin babban mota da mutane ke yi. Sannan za mu karanto wasu daga saƙonnin da ku masu sauraro kukan aiko ta email. To amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk wannan, sai mun fara da jin yadda duniyar tamu ta wuni.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Da sanyin safiyar yau ne sojojin Isra'ila suka kaddamar da hare-hare akan wuraren soji a Iran, yayin da kafofin yada labarai na Iran suka bada rahotar cewa an ji karar fashewar wasu abubuwa a Tehran, babban birnin kasar, da kuma kusa da birnin Karaj. Dakarun tsaron Isra'ila sun faɗa a cikin wata sanarwa da suka wallafa a shafin X cewa suna kai hare-haren ne akan soji a Iran, amma ba su yi ƙarin bayani ba. Sanarwar ta ce gwamnatin Iran da 'yan ta'adda a yankin suna kai wa Isra'ila hari ba ƙaƙƙautawa tun daga ranar 7 ga watan Oktoba, ciki har da hare-haren kai tsaye daga Iran. Kamar kowace ƙasa mai iko a duniya, Isra'ila tana da ikon mayar da martani. Harin na Isra'ila ya faru ne a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya dawo gida nan Amurka bayan ziyararsa ta baya-bayan nan a gabas ta tsakiya. Kakakin kwamitin tsaro na fadar White House Sean Sabet ya ce mun fahimci cewa Isra'ila na kai hare-haren ne kan wuraren soji a Iran a matsayin kare kai da kuma mayar da martani ga harin makami mai linzami da Iran ta kai mata a ranar 1 ga watan Oktoba. Jami'ai a Ukraine sun ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai a yau Asabar ya kashe mutane uku, ciki har da wani yaro a birnin Dnipro. Sergei Lasak, gwamnan yankin Dnipropetrovsk ta tsakiya, ya ce hare-haren da ta kai a cikin dare a Dnipro sun raunata mutane 19 tare da lalata gine-gine da dama. Ya ce harin ya kashe mutane uku a Dnipro, ciki har da wani yaro. 19 kuma sun jikkata, 4 daga cikinsu yara, an kuma kwantar da 8 a asibiti. Hukumomin yankin sun ce hare-hare daban-daban da Rasha ta kai a cikin dare a Kyiv, babban birnin kasar, da kuma yankin da ke kewaye da jirage marasa matuƙa, ya yi sanadiyar mutuwar mutane 2, ciki har da wata matashiya. Hip dai ta dade tana neman karin makaman kariyar sararin samaniya daga kawayenta kafin lokacin hunturu yayin da Moscow ke kara kaimi wajen kai har-hare kan ababen more rayuwa da na makamashi. In Najeriya da dama sun nuna kin amincewa da kudirin dokar da zai samar da runduna mai dauke da makamai ga hukumomin kiyaye haddira ta tarayya. Hukumar ta FRSC ta ce idan har aka amince da kudirin dokar zai tabbatar da tsaron cibiyar da jami'anta da kuma ba za a tura yan kungiyar zuwa sintiri ba. Sai dai masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na kira da a yi watsi da kudirin. Halaye irin na cin zarafi da cin hanci da rashawa daga jami'an kiyaye haddira sun zama ruwan dare gama gari a Najeriya. Hukumar ta FRSC ta ce tana ƙoƙarin gyara matsalar tare da hukunta masu cin hanci da rashawa, amma ta ce jami'anta na fuskantar cin zarafi daga masu amfani da hanyar a lokacin da suke bakin aiki. A wannan watan ne Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da wani kudirin doka da ya baiwa hukumar ta FRSC damar kafa runduna masu dauke da makamai.
To kafin zara ta karanto sauran labaran zamu gabatar muku da rahoton mu na farko daga Najeriya. Mai cewa a daidai lokacin da Majalisar Wakilai ta amince da yin bincike kan rugujewar tashar wutar lantarki dake ba jihohin Arewa wuta har tsawon kwanaki. Kamfanin da ke bada wuta a kasar ya ce yan ta'adda ne ke lalata hanyoyin bada wutar. To sai dai kuma tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na jihar Kaduna, Alhaji Idris, ya ce lallai akwai bukatar a yi bincike a wannan fanni, amma kuma ba kowa ne zai iya ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana.
Rugujewar wutar lantarkin ya faru har sau 8 a cikin makonni 2, inji kungiyar shahararru masu zaman kansu waɗanda aka fi sani da OPS ko Organized Private Sector a Turanci. Kungiyar OPS ta ce a baya-bayan nan ma an samu rugujewar wutar lantarki har sau 500 tsakanin gwamnatin baya da wannan gwamnatin a ƙarƙashin shugaba Bola Ahmed Tinubu. A wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugaban sashen wayar da kan al'umma na kamfanonin TCN, Ndidi Mba, ya ce rugujewar wutar ta fi shafan arewa ta tsakiya da arewa ta yamma da kuma arewa ta gabas, kuma 'yan ta'adda ne ke lalata hanyoyin samar da wutar. Shugaban kwamitin kula da harkar hidimar jama'a a Majalisar Wakilai, injiniya Sani Umar Bala, ya yi bayanin abin da ya faru har arewa ta tsinci kanta a cikin wannan halin.
To sai kasance kwanan nan tsakanin Shiroro Transmission zuwa Kaduna an je an samu wani waje an vandalizing din ko kuma an lalata waɗannan turakon guda biyu, da me suka yi Allah kadai ya sani. Wuta ce mummuna da wuce take na da karfin megawatt 330, amma haka mutanen nan suka je suka kayar da wannan dama guda biyu ne, suka kada daya suka sake kada daya, duka wannan abu sai jefa arewacin Najeriya, saboda wannan wuta ita ce ta taho ta ba Kaduna, ta ba duk garuruwan da suke tare da ita, abinda ya tashi Kaduna, Zaria, sannan ta ba wa Kano kuma ta ba wa Jigawa, ta ba wa Katsina, ta ba wa Niger ta Kwangwalam.
Shi ma shugaban kwamitin kula da ilimin jami'o'i a Majalisar Wakilai, Abubakar Hassan Fulata, ya ce bayan gwamnati ta dauki matakan maido da wutar lantarki, yana so ya ga wani babban sauyi a tsarin raba wutar musamman ma a jami'o'i.
Yawancin jami'o'in da na ziyarta suna fuskantar matsala na wuta, kuma wannan ya haddasa musu matsaloli da yawa na tashin hankali na dalibai, kuma akwai bincike-bincike da suke yi wanda ba zai yi ba sai da wutan lantarki. Na daya, a dawo da su tsari mataki na ƙarshe na sauki na biyan kuɗin lantarki.
Shine bandi nawa?
Shine bandi, in akwai ma abin da ya kasa bandi a kai su.
To sai dai tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na Kaduna, Alhaji Idris Muhammad, ya ce akwai abin dubawa a yadda za a yi bincike da majalisa take so kafin a samu nasara.
Maganan bincike kuma da majalisa ta ce a yi, wannan babban shawara ne kuma yana kan hanya, amma ya kamata samu independent mutane waɗanda aikinsu ne su je su yi wannan binciken, saboda su fito da ainihin menene ke faruwa. Amma abubuwa sun tabarbare, da yake in abu ya lalace da akwai sanadiya, wannan kuma ya ɗaur lokaci yanzu tunda a shekara za a samu system collapse wajen su 8. To kin ga in aka ɗauki mataki da ba za a kai haka ba, saboda ba ɗauki mataki ba shi yasa ma kawai yake ƙara lalacewa.
Majalisar Wakilai ta ce kwamitin kula da wutar lantarki ya bincike kan musabbabin rugujewar tashar wutar lantarkin, sannan ya kawo rahoto cikin makonni 3. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
ta gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan a duk sa'ar da ake so ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka wuce da suka gabata ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com. Yanzu ga Zara da ƙarshen labaran duniya.
Ma'aikatan tsaron Amurka ta ce ƙasar ta amince da shirin sayar da makami na dala biliyan 2 ga Taiwan. Amurka dai tana bin doka da oda wajen baiwa Taiwan hanyoyin kare kanta duk da rashin kulla hurdal diplomasiya a hukumance da kuma takaddamar da ke tsakanin Taiwan da China. China na ƙara matsa lamba na soji kan Taiwan, ciki har da gudanar da wani sabon atisayen yaƙi a tsibirin a makon jiya, karo na biyu da ta yi hakan tun bayan da Li Chin-tin ya karɓi kujerar shugabancin Taiwan a watan Mayu. Sanarwar ta ce Amurka za ta sayar da makaman ne domin taimakawa wajen inganta tsaro, zaman lafiya da siyasa, daidaiton soji da ci gaban tattalin arziki a yankin. 'Yan kasar Georgia sun kada ƙuri'arsu a yau Asabar a zaben da zai tabbatar da sabuwar demokradiyya a daidai lokacin da ake ƙara nuna damuwa kan yadda jam'iyya mai mulki ke marawa Rasha baya. Zaben 'yan majalisar dokokin ya hada da kungiyar masu adawa da waɗanda ke goyon bayan ƙasashen yammaci da ake zargi da tauye demokradiyya da kuma karkata zuwa Rasha. Brussels ta yi gargaɗin cewa ƙuri'ar ita za ta baiwa birnin Tbilisi damar shiga kungiyar tarayyar Turai. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a ƙasar mai mutane miliyan 4 na nuni da cewa jam'iyyun adawa za su iya samun isassun ƙuri'un da za su kafa ƙawancen. Shugabar mai goyon bayan yamma Salome Zurabishvili ta ce zaben zai tabbatar da makomar Georgia. Yayin da shugabar jam'iyyar adawa ta United National Movement Tina Bukuchaba ta yi alkawarin samun babbar nasara. Mai magana da yawun hukumar zaben kasar Natia Losiliani ta ce adadin waɗanda suka kada ƙuri'a ya kai kashi 22 a cikin dare sa'o'i 4 da fara kada ƙuri'ar.
Zara Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu daga nan Amurka mai cewa kimanin mutane miliyan 3.5 ne da shekarunsu suka kai yin zaɓe suka zama 'yan ƙasa a Amurka tun daga zaɓen 2020 bisa bayanan National Partnership for New Americans. Sannan masana sun ce wannan rukunin al'umma da ke daɗa haɓaka na iya tasiri akan sakamakon zaɓen da ake shirin yi a ƙasar. Ga fassarar rahoton Allen Barros. Silvana Guedes ba ta jima da zama 'yar Amurka ba. Mount Vernon, inda ya kasance tushen shugaban Amurka na farko George Washington, aka yi bikinta na shan rantsuwar zama 'yar ƙasa. Na kwashe shekaru ina rayuwa a nan, don haka me zai hana in zama 'yar ƙasa kawai? Kuma hakan aka yi. Guedes 'yar asalin ƙasar Portugal ce, sannan sama da shekaru 20 take zaune a Amurka. A watan Nuwamban nan mai zuwa ne Guedes za ta kada ƙuri'a a karon farko. Ina bibiyan al'amuran siyasa a kafafen radio da talabijin, sannan ina bibiyan muhawarorin da ake yi. Takaice ma, na bibiyi muhawara ta ƙarshe da aka yaɗa ta tashar Univision. A gani na yin hakan yana da mahimmanci, saboda yana bani damar fahimtar alƙiblar da suka dosa, manufofinsu da kuma irin matakan da za su ɗauka. Sannan masana sun ce sabbin zama 'yan ƙasa da suka cancanci kada ƙuri'a za su iya taka muhimmiyar rawa a zaben shugaban ƙasa na watan Nuwamba, musamman ma a manyan jihohin raba gardama. Mutanen da suka zama 'yan ƙasa sama da 600 ne suke zama a jihar Georgia bisa bayanan Rock the Naturalized Vote Project. Sama da 400 a Michigan, sannan aƙalla 665 a jihar Arizona. Manuel Pasto shi ne naibin jagoran shirin a jami'ar South Carolina. Ya ce,
in a state like Arizona, people
A jihar Arizona, mutanen da suka zama 'yan ƙasa tsakanin shekaru 8 zuwa 9 da suka shige sun kunshi kaso 2 cikin 100 na mutanen da za su kada ƙuri'a. Sannan idan baki manta ba, a Arizona a 2020, ratar da ya kai ga nasara a jihar ɗan ƙalilan ne. A faɗin Amurka baki ɗaya, an yi kiyasin cewa mutum miliyan 3.5 ne da suka balaga waɗanda suka zama 'yan ƙasa tun daga zaben 2020 bisa bayanan ƙungiyar National Partnership for New Americans. Fassarar rahoton wakiliyar muryar Amurka Allen Barras kenan. Kada dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa domin sauraron wannan shirin da sauran shirye-shiryen mu na baya. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau za mu ci gaba da kawo muku tattaunawar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da Alhaji Sani Idi Dan Fulani, mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO shiyar Arewa maso yamma akan ɗabi'ar zuwa kwasan man fetur a lokacin da motar da kuma mai ya yi hatsari, lamarin da ke sanadiyyar asarar ɗaruruwan rayuka kamar yadda ya faru a makon jiya a garin Majiya na ƙaramin hukumar Taura ta jihar Jigawa. Amma kafin nan, bari mu tabo batun wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu da ya faru a ranar Alhamis wanda ya sanadin mutuwar mutane 5 a birnin Port Harcourt, fadar gwamnatin jihar Rivers. Babban daraktan hukumar binciken afkuwar haɗuran jiragen sama ta Najeriya NSIB Alex Badi shi ne bayyana hakan a cikin shirin hantsi na tashar talabijin Channels mai suna Sunrise Daily. An tabbatar da mutuwar mutane 3 sakamakon hatsarin da ya faru a ranar Alhamis. Alex Badi ya ce mun sake lalubo ƙarin gawarwaki 2 abinda ya kawo adadin zuwa 5. Akwai raguwar mutane 3 da muke fatan ganowa a yau. An tabbatar da cewa mutane 8 ne ke cikin jirgin, inji mai magana da yawun ma'aikatar sufurin jiragen sama da rayin sararin samaniya Odu Tayo Oluseyi. A cewar sa masu bincike dai suna kan hanyar su zuwa inda hatsarin ya faru, inda ya ce za a ɗauki kwanaki kafin a iya gano tarkacen jirgin. Sanarwar da mahukuntar ta fitar ta ce jirgin ya kusa a cikin ruwan teku da ke kusa da Bonny Finima a cikin tekun Atlantika, kuma sadarwar ta ƙara da cewa tuni aikin ceto ya yi nisa. Ma'aikatar ta ce an sanar da hukumar ta NSIB da dukkan hukumomi da abin ya shafa, inda ta ce an fara aikin bincike da ceto da tare da tallafin hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Najeriya NCAA da sauran hukumomi da abin ya shafa. To Allah ya sauwake. Yanzu bari mu koma ga tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari da Alhaji Sani Idi Dan Fulani, mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO shiyar Arewa maso yamma akan ɗabi'ar zuwa kwasan man fetur a lokacin da motar da kuma man fetur ya hatsari. Ga ci gaban tattaunawar.
Amma ciyaman, duk da waɗannan matakai da kake faɗa musamman akan su direbobi, za ga cewar ana nan da can ana tuhuma ko zargin direbobin ku fa da tukin ganganci a wasu lokuta, musamman in sun hari garuruwa ba sa saurarawa da makamantansu. Kuna da irin wannan bayanan ko kuna kallon yadda suke yi din, kuma haka ne wannan matakai kuke dauka? Domin akwai zargin na yayi nisa an dade ana faɗa cewa manyan direbobin motoci fa suna da ganganci akan titunan mu na Najeriya.
Gaskiya ne muna samun wasu labari haka a daidai ko wanda haka yake faruwa, amma dai a cikin to akwai matakai da ake dauka, duk da cewa muna da kalubale. Matakin da ake dauka na farko shine motocin nan mun bi doka mun sa musu akwai wani abu na urar kayyade, saboda haka speed limiter an sa musu, duk motar da za ta dauki albarkacin mai tana an sa mata wannan, ba ta wuce wani adadin tafiya yadda mota za ta fita a hayyacin ta ba. So wannan mataki na farko kenan. Mataki na biyu wannan shine akwai wannan onboard computer wata na'ura wanda take nuna shi tafiyar driver da ake sa masa inda yake da koina za a iya tracking din shi za a san yadda yake kuma in yayi wani birki mai tsanani wato birki na gaggawa shi wannan onboard computer yana tura message zai yi alarm kuma sai an yi bincike da an bincike me ya faru har sai tafiyar da za ka yi birkin gaggawa me ya faru haka in kuma ya wuce lokacin da ya kamata ma ya wuce wannan za a gani akan wannan onboard din a yi magana da shi amma duk da haka wannan abubuwan abinda ka sani shi ne dan adam ne yake tarafa wannan motar wanda tunaninsa wani lokaci zuciyarsa tana gaya masa abinda ba shi ba ne so in direba ya hau kan titi tsakanin Allah banda irin wannan abubuwan da muke da shi alhakin yana kan hukuma masu kula da titunan mu wajen bangaren tsaro da bangaren kiyaye hadira duka wannan ma'aikatan kusan nauyin ya koma kansu
kai magana jami'an tsaro chairman wai shi petrol din nan musamman da muke magana akan sifirin sa suwaye da suwaye suke da alaki ne akan magana sifirin shi petrol har ya zuwa lokacin da za a dura wanda zai amfani da shi a motar sa ko kuma a injin sa
to a gaskiya ka san kusan yanzu 100% ga albarkacin mai ana tura su a cikin bututu daga inda aka tace ko daga inda aka sauke zuwa inda za a loda depot na cikin kasa saboda matsalolin depot ba ta aiki cikin kasa ba ya aiki kusan mota ita ce take 100% a mota ake dauko wannan albarkacin man mota kuma mutanenmu ne suke daukowa yan kungiyarmu suke daukowa wannan man daga inda aka loda zuwa inda za a raba kayan ko depot ne har zuwa gidan mai to saboda haka 100% a mota ake kai shi
dan haka babu wasu hukumomi da suke sa muku ido koda ko a motocinku ne za a yi wannan sifiri idan haka an bar muku ku ne za ku tona mai na kenan
akwai hukumomi kamar yadda na gaya ma akwai hukumomi sosai ana ba da akwai takardar izinin yin wannan aikin da ake bayarwa kuma kamar yadda na gaya ma duk mota ma kuma hadira sai ta ba da sai ta yi mata certificate sai ta caje ta ta ba da sajidiyar cewa eh wannan tana cikin hayyacinta za ta yi ci gaba da aiki zuwa shekara
irin su DPR a baya irin su NNPC watakila da makamantansu a dake hukumomi ne na gwamnati misali wani zai tunanin cewa kamar suna da ruwa da tsaki akan yadda za a yi sifirin mai zuwa gidajen mai zuwa lokacin da ƴan ƙasa za su yi amfani da shi
eh kwarai suna da ruwa da tsaki kamar ita yana hukumomin gwamnati NNPC da DPR duk da cewa dai yawancin nauyin yana kan ita wannan DPR din nan kamar su ne 'yan sandan wannan harkar mai saboda haka duk litar da za a dauko sai sun sani sai sun ba da izini kuma duk inda za a kai dole sai sun ba suna ba da lasisi ga inda ake saukewa ko gidan mai ne ko wajen kamfani ne ana neman wannan lasin shi kuma kamfanin da yake dakon shi ma yana da lasin din daukan yin wannan sana'ar a cikin harkar man so suna da mataki sosai wanda yau in sun ce ba a dauka ba su yi approving ko ba a yi program ba za a dauki man nan ba dole suna ciki su ne uwa ma su ne uba a harkar mai duk wanda yake harkar mai wannan hukumar ita take ba shi lasi.
To madalla a nan ne kuma za mu ja barki har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Sani Idi Dan Fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO shiyar arewa maso yamma da wakilinmu a Kano Mahmudu Ibrahim Kwari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida na gwamma yanzu kuma lokaci ne da zamu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta email. A yau zamu fara da sakon Alhaji Umar Forever Gashua da Adam Gashua yace suka fara da sallama sannan suka ce gaskiya muna yabawa hukumar kwallon kafa ta Africa CAF da ta baiwa Najeriya maki uku tare da cin tarar dala 50,000 ga kasar Libya bisa ga tozarci da halin ko in kula da kasar ta nuna wa 'yan wasan na Najeriya a kwanakin baya. sai kuma sakon haɗin gwiwa na Sanusi Maddatai da Isu Humakeri Maddatai da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Bagaraka suka ce Salam VOA harim ramuwar gayya da Isra'ila ta kaddamar akan Iran gaskiya babbar barazana ce ga makomar zaman lafiyar yankin gabar ta tsakiya da ma duniya baki daya da wannan muke kira ga kasashen Iran da Isra'ila har ma da kawayensu da cewa ya kamata su maida wukakensu cikin kube su zauna lafiya da juna kada su tsokano mana wutar da zata zame wa duniya tamkar gobara daga teku Sakon Hamidu Kalala wa jihar Difa yace Salam VOA Hausa da fatan kowa yana lafiya Sakon ta'aziyya zuwa ga al'ummar kasar mu Nijar bisa rasuwan Hamma Ahmadu muna addu'a Allah ya ji kanshi ya sa ya huta amin Sakon Sani Yalwa yace muna taya matan karkara murnar zagayowar ranar su ta musamman da majalisar dinkin duniya ta ware musu da fatar za su dage wajen ci gaba da bada gudunmawar su ga ci gaban duniya baki daya Sakon Sama'ila Anas Malam Faturi yace wannan mabambantan shari'o'i da ke cin karo da juna akan zaben kananan hukumomi da ake shirin gudanarwa a yau Asabar a jihar Kano hakan yana nuna cewa kotuna suna da rauni wajen yanke hukunci gashi babbar kotun jihar Kano ta ce batun zaben kananan hukumomi na nan daram biyo bayan hukuncin wata babbar kotun tarayya da ta rushe shugabancin hukumar INEC a jihar Kano to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku To yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Zara ta sake dawowa da labarai amma wannan karin a takaice.
Da sanyin safiyar yau ne sojojin Isra'ila suka kaddamar da harahare akan wuraren soji a Iran yayin da kafofin yada labarai na Iran suka bada rahoton cewa an ji karar fashewar wasu abubuwa a Tehran babban birnin kasar. Dakarun tsaron Isra'ila sun fada a cikin wata sanarwa da suka wallafa a shafin X cewa suna kai harharen ne akan soji a Iran amma ba su yi karin bayani ba. Kakakin kwamitin tsaro na fadar White House Sean Sabet yace mun fahimci cewa Isra'ila na kai harharen ne kan wuraren soji a Iran a matsayin kare kai da kuma mayar da martani ga harin makami mai linzami da Iran ta kai mata a ranar 1 ga watan Oktoba. Jami'ai a Ukraine sun ce harin makami mai linzami da Russia ta kai a yau Asabar ya kashe mutane uku ciki har da wani yaro a birnin Dnipro. Sergey Lasak, gwamnan yankin Dnipropetrovsk ta tsakiya ya ce harharen da ta kai a cikin dare a Dnipro sun raunata mutane 19 tare da lalata gine-gine da dama. Ya ce harin ya kashe mutane uku a Dnipro ciki har da wani yaro. 19 kuma sun jikkata 4 daga cikin su yara an kuma kwantar da 8 a asibiti. Hukumomin yankin sun ce harahare daban-daban da Rasha ta kai a cikin dare a kif babban birnin kasar da kuma yankin da ke kewaye da jirage marasa matuka ya yi sanadiyar mutuwar mutane 2 ciki har da wata matashiya. Ma'aikatan tsaron Amurka ta ce kasar ta amince da shirin sayar da makami na dala biliyan 2 ga Taiwan. Amurka dai tana bin doka da oda wajen baiwa Taiwan hanyoyin kare kanta duk da rashin kulla hurdal diplomasiya a hukumance da kuma takaddamar da ke tsakanin Taiwan da China. China na ƙara matsa lamba na soji kan Taiwan ciki har da gudanar da wani sabon atisayen yaki a tsibirin a makon jiya karo na 2 da ta yi hakan tun bayan da Li Chin-tin ya karbi kujerar shugabancin Taiwan a watan Mayu.
To da takaitattun labaran ne masu sauraro za mu yi sallama da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni Yona Wamai nan biyu kuma injiniyan mu na wannan lokaci. Ni Aisha Mu'az ce nake muku sallama. A ƙara sauraro.